kungiyar ta AC yabo da ta gudanar da babban taron ta na zangon ƙarshen shekara a garin Kaduna. Ta ce akwai buƙatar samar da ayyukan yi ga matasa domin magance matsalolin tsaro a yankin baki daya. Kamar da yadda mataimakin shugaban kungiyar kuma wazirin Katsina Sanata Ibrahim Muhammad Ida ya shaida wa muryar Amurka.
An cimma matsaya akan abubuwa da yawa. Na farko dai a yaba ma gwamnati akan abubuwan da take yi kan sha'anin tsaro, domin kowa ya san cewa sha'anin tsaro ya haɓaka yanzu a fiye da wannan gari. Na biyu kuma zaɓe ya taho saboda haka gwamnati ta ɗauki matakai ta tabbatar an yi zaɓe lafiya, mutane sun zaɓi wanda suke so kuma an ba su wanda suke so. To daga ƙarshe kuma abin da muke kira ga shi ne matasanmu suna cikin wani yanayi na asha. Gwamnatin dukkan jama'a a tashi tsaye a kawo masa ra'untu kuma a taimaka musu samu aikin yi, domin wannan ita ce kawai hanyar da za a kauce zuciyarsu daga yin abubuwan asha.
Amma ana magana suna can cikin yajin aiki matasan kullum.
Ai zancen yajin aiki a duk wanda muka ce shi ne su lura cewa wannan abu yana da kawo abubuwa na asha da yawa. To dan Allah da Annabi da gwamnati da su malaman jami'a su zauna su tattauna.
Babban sakataren kungiyar tuntuɓar ta Arewa ACM Malam Murtala Aliyu ya ce cikin manyan batutuwan da aka tattauna a kosu waɗanda ya kamata gwamnati ta lura.
A duk da an ɗan samu ɗan ci gaba kaɗan da maganar tsaro, abin ya ɗan ragu, amma har yanzu akwai matsaloli a wajen ƙasar Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina. Har yanzu ana ɗaukar mutane, har yanzu ana tare hanya, har yanzu ana sa mutane don kwanta da sauransu. So wannan matsaloli har yanzu akwai su. So muna kiran gwamnati ta ɗauki matakai tabbatar cewa in ka samu ƙarin ci gaba akan abin da ka samu yanzu. Na biyu, mun yi magana kan maganan ambaliyar ruwan nan da aka samu yanzu kasashen wajen kasar Jigawa da Kogi, wanda abin yi muni da kusan dukkan Arewa dai. Mun yi magana akai kuma mun kira gwamnati don Allah ya ɗauki matakai. Na ɗaya, mutanen nan an rasa rayuka, an rasa dukiyoyi, wasu gonaki musamman. Mun yi hasashen cewa za a iya samun matsala na abinci, saboda gwamnati ta ɗauki matakai tun yanzu a tallafa mutanen nan kuma a nemo abinci ƙarin abinci ƙasar.
Maganar matsalar dogon yajin aiki na malaman jami'o'i a Najeriya dai na cikin damuwar wasu daga cikin mahalarta wannan taro.
Sunana Aisha Yakub mai jama'a, Deputy Chairperson ACF Consultative Forum from Kano State, Kano State Chapter. Zancen yajin aiki dai wannan ya shafi kowa, because duk ƙasar da ba ta da ilimi matacciyar ƙasa ce, because su manyan nan fa komai da suka samu kyauta aka mana, duk gaba ɗayan mu na a makaranta iyayen mu suya ko kobo ba. To bai kamata ba yanzu a ce an zo an samu crisis a cikin ilimi a ce duk kowa yayi na ɗaya nake yayi shiru.
Sunana da Jamal bin Mustafa, ni ne sakatare na Arewa Consultative Forum Kano State. Abun bakin ciki ne a ji yau gwamnati ita ke siyasar da harkar yajin aiki. Ya kamata Chris Ngige ya tsaya da ma'aikatarsa su ga cewa a matsayin yan Najeriya a ga cewa an sasanta abin nan a wuce, a ce a wata bakwai ana banda Najeriya duk duniya ba inda irin wannan.
Ana ganin kamar in an duba hagu a duba dama, su ma malaman ya kamata su ciza sura.
To an ba su ne fa su ciza, ba sai ka ba za su ciza ba.
Babban taron kungiyar tuntuɓa ta Arewa ACF dai ya zo daidai da ranar malamai ta duniyan da a Najeriya kuma ya ci karo da yajin aikin malaman jami'o'in da ke neman kwashe watanni takwas jere. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.